daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarran mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaya zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalal sai kuma tashar Alfa Radio a Kumasi a Birraka Ghana kuna iya kama mutane ta sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu Madi Sarfil Hashim Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa dubin dubatan mutane ne suka gudanar da wani tattaki na neman a dauki matakin tsaurar mallakar bindiga a nan Amurka kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum rundunar yan sandan Najeriya ta ce dalibar makarantar dabcin nan Leah Sharibu da yan Boko Haram suka kisa kota tana gab da dawowa gida a tsakiyar makon nan ne kungiyar Boko Haram ta sako yan mata dalibai na makarantar kolejin gwamnati ta dabci su 105 a jihar Yobe wata guda bayan da ta sace su amma ba tare da ita Leah Sharibu ba ga wakilin mu Harun Dodo biyu da karin bayani
Sai jami'an din yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya tabbata wa manema labarai a garin Maiduguri cewa wannan yarinya guda ɗaya ta rage hannun ayan gungiyar Boko Haram da ake kira Leah Sharibu tana nan kan hanyar ta na dawowa Sai jami'an din ya tabbatar da hakan ne bayan kammala wani ganawar su da komandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole a hedkwatar sojan dake garin Maiduguri wanda kuma ke tabbatar wa manema labarai kuma nan ba da jimawa ba wannan yarinya za ta iso
Obviously muna da shi mana muna da labari abinda ba nake magana da shi tata wanda ke nan yanzu mun samu labari shi yasa na dan
ganin cewa Special General din ya za kusan jihohi uku da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke fama da wannan matsalan tsaro to ko ya yake ganin wannan batun tsaron a yanzu haka
na kai ziyara muka command na yan sanda na Borno Adamawa da Yobe kuma na yi assessing nasu and yau na zo nan yau na mun samu partnership da su tata Lafiya Dole
Shugaban rundunar yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris. To a nan Amurka kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a nan Washington da kuma wasu biranen kasar a yau Asabar inda suka yi kiran da a tsaurara dokar mallakar bindiga bayan wasu harare da aka kai waɗanda suka kai ga mutuwar dimbin jama'a lamarin kuma da ya haifar da fafutuka tsakanin matasa a duk fadin Amurkan. Wannan gangami mai taken March for Our Lives wato yin tattaki domin kare rayukan mu ya samu jagorancin ɗaliban makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da suka kukuta daga wani hari da aka kai a makarantar su a ranar 14 ga watan Fabrairu lamarin da ya kai ga mutuwar mutane 17 a jihar ta Florida jama'a da dama daga sassan Amurka sun samu halartar wannan gangami wanda aka yi kiyasin ya hada mutane 500 a nan Washington wannan tace daga birnin Chicago muke na jihar Illinois mun zo ne mu nuna goyon bayan mu ga ɗaliban jihar Florida muna kuma so mu jawo hankulan mahukunta kan yara 300 da suka rasa rayukansu saboda hararren bindiga Amurka muna kaunarki amma ki sauri dokokinki a daina fifita samun riba akan rayukan jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da harin da ya halaka mutane hudu a Faransa ciki har da wani dan sanda wanda ya musayar kansa da wasu mutane da wani dan bindiga ya garkuwa da su a wani shagon sayan kayayyakin masarufi a garin Trips dake kudu maso yammacin kasar ta Faransa. Tunanin mu da addu'o'in mu suna tare da waɗanda wannan mummunan hari ya ritsa da su jiya a Faransa, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a yau Asabar. A baya ministan harkokin wajen wato cikin gidan Faransa Gerard Colomb ya bayyana mutuwar dan sandan da ya mika kansa ga dan bindigar domin ya saki mutanen da ya garkuwa da su hukumomi sun ce an cafke mutane biyu dake da hannu a harin ciki har da wata mata dake da kusanci da dan bindigar da farko maharin ya sace wata mota ne a kusa da wata unguwa mai suna Carcassonne dake kudancin Faransa inda ya kashe fasinja guda ya kuma raunata direban kafin ya dangana da shagon da ya harbe dan sandan
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Be madalla kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya dabban mutane da suka gudanar da wani tattaki a nan birnin Washington DC da sauran wasu birane a nan Amurka waɗanda yawancin ziyara ne ƴan secondary dan neman mahukuntan kasar su dauki mataki kan mallakar bindiga na zanta da abokin aikin mu Nazir Ahmad Hausawa wanda ya halarci tattakin
so a Sarfili yanzu ina tsakiyar Constitution Road inda ake tsakiyar Washington DC inda ake gudanar da wannan gagarumin taro dalibai daga fadin Amurka gabaki daya zan ce babu jihar da kusan babu dalibai ba su so ba da iyaye mata da malaman makaranta da kuma mawaka da masu shirin film da kuma masu raji babu irin wanda babu a wannan wuri
to ganin cewar su waɗanda suka halarci wannan taro yara ne kanana kuma kace sun zo da iyayen su a to a cikin waɗanda kai hira da su ko kazanta da su ya suke kallon tasirin wannan yunkuri da suka yi zai tasiri ko kuwa
to a kallon da suke yi shine yaran suna kira ne ga waɗanda suka isa zabe a cikin su suna buƙatar cewar su fita su yi zabe domin canja shugabanni ko kuma ƴan majalisa waɗanda suka nemi su canza wannan dokoki akan bindigogi amma ba sun ki canjawa suna ganin cewa ya kamata su zabe su zabe waɗanda za su hau wannan mukami da za su iya canza wannan dokoki abinda suke kira kenan sannan kuma suna ganin cewa wannan wata rana ce wanda daga yanzu su akan kansu akwai wani yaro da ne wa magana dalibi dan makaranta Florida yake cewa shi yanzu abinda yake tunani shine shi kansa shi harkar siyasa a nan gaba
to kamar yadda ka sani dai cewa an yi wannan taro a fadin Amurka ba ma wai a Washington kadai ba
hakan
wannan wani tasiri zai yi idan aka duba gaba daya
eh to abin da nake gani shine wannan wani lokaci ne akwai mutane da yawa da suke kukan cewar yanzu saboda wannan harbe ya shafi makarantar da ta shafi fararen fata da yawa yanzu dole za a dauki matakai saboda ka san akwai magana ta cewa bambancin launin fata idan a ya shafi wanda ba fararen fata ba a Amurka ana nuna bambanci da shauransu wasu suna ganin cewa yanzu za a dauki mataki kokara akai
to abokin aikin mu kenan Nazir Ahmad Hausa ma Nazir mun gode kwarai da gaske
to nagode Sarfilu
yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron maimaitin shirin tsintsiya da jama'a da za ta kawo mana
tsintsiya madaurin ki daya
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin kamar yadda ne alƙawari za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin manoma da makiyaya akan ko shin kirkiro ko kuma kebewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin su kuwa
assalamu alaikum sunana Abubakar Baba Abdullahi ware masu wajen kiwon nan ba zai kawo zaman lafiya ba domin ni a tunani na idan aka ware masu wajen kiwo to makiyansu sun samu inda za su dinga kai masa hari kenan amma idan ba a san inda suke ba to za su samu kwanciyar hankali su yi kiwon su hankalin su kwance amma muddin aka ware masu wani gu cewa su yi kiwo to waɗanda za su cutar da su za su dinga bin su hagun su cutar da su
Alhamdulillah sunana Muhammad Dodo Oroji kuma in ce foma shugaban mayyata yana na babban birnin tarayya na Abuja kuma gigo ga fulanin Najeriya da duk abin da aka yi fulanin suka neme ni shawara ko kuma aka gwamnati gaskiya ba wani bahulatar da yake ra'ayin cewa a kebe shi a bashi ɗan hektare ya kiwo wannan ba zai taɓa yiwuwa ba sannan kuma dalilin da ya sa ko saboda Najeriya dai tana da dazuka har yanzu inda ƴaƴan Fulani za su kiwo kuma duk wani gwamna da ya ce shi zai ware jihar shi ya ce baya son ya ga Fulani ko Fulani ba za su kiwo ba wannan ba yana neman zaman lafiya ba ne saboda Fulanin nan fiye da shekara 250 ko kuma 300 suna tare suke ma da wanda da wannan jihar tare aka taso idan ana ni abinda nike gani ya kamata duk abinda za a zauna da mutane a ce me kuke so ko kuma me ya kamata a yi abinda ya kamata amma ba za ka don kana gwamna ka samu an zabe ka zama gwamna ka nuna kabilanci ka ce kai wata al'umma ta mutane ba za ta zo jihar ka ba sai waɗanda kake so to ina ganin ba wani gwamnati da yake da wannan hujjar saboda ƙasa ta Najeriya ce kuma duk ɗan Najeriya yana da hujjar je kowane ya walwala ya yi sana'a kiwo sana'a ce kamar zaka iya zuwa kowace jiha a Najeriya kai kiwo kai noma eto rigingumu tunda aka tashi shekaru fiye da shekara 250 manoma suna tare da su makiyayan nan kuma rikicin su idan suka suke zama su walwala rikicin su ba tare da gwamnati ta shiga ciki ba kuma shari'a tana iya kama kowane mutum idan ne abin da nake ce ma Najeriya duk mutumin da yayi rashin gaskiya aka tabbatar da ya rashin gaskiyar to abin da ya kamata a hukunta shi ba sai ya rashin gaskiyar wani yazo ya kashe shi sannan da baya kila jera ma ko wani abu ko wani yaje ya kashe wani zan saboda siyasa yace ai shine saboda ai mishi abu kaza yaje ya rama to wannan duba daidai bane abin da na sha kira ga Najeriya gwamnatin Najeriya ya kamata duk wani mutum da yayi rashin gaskiya idan makiyayi yaje kiyon gona wanda take manomi yaje ya noman sa hakkin shi ne zai sai kai shi kara ko kuma su sulhunta ya biya shi
assalamu alaikum warahmatullah sunana Ibrahim Umar kuma ni manomi ne ni a ra'ayina ban yarda ce an ware ma fulani wurin kiyo ba dalilin na ko shine wai ma da hanyar su me ya samu hanyar su da ai da suna da hanyoyin su wanda akalla ya kai mita 100 wanda tun kamun a bada incin kai aka fitar musu da shi an zo an toshe wa'annan wuraren sannan yanzu kuma ba su da inda za su bi su je dole su rishi ga gonar mutane su wuce ni a irin nawa ra'ayin a me da musu da hanyoyin su yafi alkhairi da a ce an ware su wuri guda domin in aka ware su wuri guda barayi ma za su iya zuwa su kashe su kamar inda a yau ni gidan gonar mai gidana an ɗiba shanu ya kai 200 ba zan da ya faɗa ko shi waye ba amma an kora mana shanu ya kai ƙwaya 200 da wani abu kaga sanarin an tara su wuri guda inda a ce ko kiwo ake kamar da yanda da iyayenmu da suke shin shanu su ba fulani kaga da ba samu wannan shanu har an kora su ba.
To sunana Abubakar Saddiq ni manomi ne so ina tunanin wannan ware filin kiwon zai kawo zaman lafiya ga mu da kuma su makiyaya saboda yawan bannan da yake faruwa a gonaki a ce duk mu dai manoma da makiyaya an sani mutane ne masu zaman lafiya wanda ba ma rigima.
Assalamu alaikum sunana Nura Kabir Gaza ni ba Fulatani ne wanda nake neman in san menene haƙƙin mu namu na Fulani a gaskiya kamar yanda aka kawo wannan shawarwarin cewa za a ware mu wurin kiyo wannan abin ya ƙara safkar da natsuwa a kaina na ƙara jin cewa lallai wannan sana'ai ta mu tana da matuƙar muhimmanci a rayuwarmu da rayuwar ƙasarmu da muke rayuwa a kanta tunda har a gane cewa kamar yanda wasu suke ganin cewa sadakatar da mu daina yawo a cikin dajin jahohinsu domin suna ganin cewa mu ne ke kawo rikici a cikin wuraren nan wanda kuma wasu mutane sukan shiga daga cikin mu su ba saja da mu su kawo fitintunu a ƙasa to wannan abin da aka yayi man dadi nayi matukan murna da shi Allah ya taimaki dukkan wanda ya kawo wannan shawarar Allah ba da iko aiwatar da wannan abu.
Sunana Muhammadu Straje a matsayina na makiyayi tunanin da nake yi kawai guda ɗaya shine idan aka ware wurin to abin da ni nake tunani shine yaya za a yi a samu wurin da makiyayan nan za su zauna a ce a samu ruwan su da kuma abincin su a kowane lokacin da zai wadatar da dabbobin su wannan shine abin da ni nake tunani tukun.
Assalamu alaikum ni sunana Muhammadu Kabiru manomi ni ra'ayina game da maganan makiyaya da manoma ina gefen manoma ne kuma a fitar da wannan filayen kiwo da masu noma haka masu wurin su daban wurin kiwo da ma zai kawo zaman lafiya saboda ana samun saɓani tsakanin manoma da filayen game da noma suna samun saɓani tsakanin su don gaskiya da daɗewa na samu wannan labarin da yawa kuma na ga wani a lokacin na ƙarami na ana samun saɓani tsakanin manoma da makiyaya ana samun saɓani sosai don wani lokacin kwashe kayan gona zai ga filayen sun shiga sun ci amfanin gona sa samu rigima tsakanin manoma da makiyaya.
Sunana Isa Ibrahim. Gaskiya a ra'ayina ko abin da nake ganin shine zai kawo mafita insha Allah shine tun da mun tun iyayenmu da kakanninmu da muka taso muka ji ana akwai burtaloli. To dan me yasa ba za a zauna akan maganar burtaloli din nan ba? Idan aka ce za a tara su wuri ɗaya kamar yadda na taɓa ji wani a muryar Amurka ya bayani kwanan baya a Kenya yadda ake haɗa su wuri ɗaya da waye da waye da shawansu, mu nan gaskiya wannan abin ba zai iya yiwuwa ba. Dalili ko shi ne can inda Fulani muka san su iyayenmu da kakanninmu ina wannan burtuloli? Muna da hukuma a ƙasar nan, ita ce a gaba, ita ya kamata a ce ta tuno wannan abin ta mai da shi ta zamanantar da wannan lamari. In an yi haka gaskiya shi ne a ra'ayina ya shiga shi ne zai kawo zaman lafiya.
Abinda ya sawwaka kenan a yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
To a gaida jama'a yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Su suka dawo da su, ba mu san abin da gwamnati sai ba, amma su suka dawo da su.
An samu nasarar dawo da matan sakandaren dabci 104, biyar sun riga mu gidan gaskiya inda ake batun dawowar saura ɗaya Liya Sharibu. A rubuniya da yayi fatan samun dukkan matan.
Ba dare ba rana ba Krista ba Musulmi ana ta addu'a tunda na dabci sun zo. Sauran balas din mana Chibok da izinin Allah su ma kwana kusa da za su dawo.
Kungiyar Kare Demokradiya ta cece Obasanjo don ziyarar kaburbura a Benue da nuna hakan zai ƙara kiyayya ne a tsakanin jama'a. Dan kuwa ko waɗanda aka kashe da dama amma Obasanjo bai je ba. Tasiru ringim ɗaya ne daga yan kungiyar.
Ya kwarance da inganta sharri da kawo baraka tsakanin al'umma, duk abin da za a yi idan ba ya tafi da shi ba sai ya bi hanyar zai rauna shi.
Hukumar zabe ta ce san bata ce za ta hana waɗanda ake tuhuma da cin hanci tsayawa takara ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗage zama don jiya yayin mutuwar sanata Ali Wakili. Bill Gates ya ce asusun sa ya zuba dala biliyan 1 da miliyan 600 don jin kaya a Najeriya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Muhammad Dan Amarya daga Bauchi da Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Ga Rabaran Dan Amarya.
Mai sauraron assalamu alaikum. A yanzu haka a kowane bangare a cikin kasar nan wasu maganganun sai godiya ga Allah. Wasu maganganun sai a yi hakuri, amma yaya Allah yake so mu gudanar da wannan bangare namu na Najeriya? Wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah, ma'ana wuri ne na Musulmi da Kirista. Dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu Almasihu, kai Kirista ne, ka yi komai da tsoron Allah. Haka kana musulmin Allah, ka yi komai da tsoron Allah. Lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama, don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin Almasihu, ko ƴan uwanmu musulmi, dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a. Mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba, haifaffun Najeriya ne, girman Najeriya ne. Don haka mutanenmu ne, dukkansu muna ƙaunar su. Wannan shi kai mu maganar mu ta uku. Magana ta uku kuwa ita ce, kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa, ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya, ba mummunar manufa, ka je ka bi ka'idar da aka ce a yi, ka ce to ya Allah. Sai me ya saura? Sai abu na hudu. Abu na hudun shi ne tawakkali ga Allah. Tawakkali ga Allah ma'ana ya Ubangiji Allah. Kai ne zaɓen sarauta, wanda ka zaɓa, ya Allah na roƙe ka, ka tausasa zuciyata, ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum. Abu na gaba, banda mudguna ma kowa, karka zargi wani, karka turi wani, musamman ƴan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi. Ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne, ƙarfi ne na bautar Allah, ku bauta wa Allah da ƙarfin, amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibi, ka bar wa Allah. Dukanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalicci, kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, a yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya, a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa, ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa, kai na wancan bangare ne na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro, ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya. Amin.
Shi ko Sheikh Almadani cewa yi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ku bayin Allah don Allah mu tsaya, mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu. Tausayin junan nan fa wajibinmu ne. Ba a tausayin juna ko da baka wahala, ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin almubazzaranci, ba a tausayin juna da kashe da kusurani, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shi ne mu yi ƙoƙarin samun dacewa, mu yi ƙoƙarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda bamu sani ba. Haka manzon Allah ya koya mana, mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu sojuna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci yana cewa mu yabe shi. Saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ‘yan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da muke magana arewacin Najeriya, duk lungun da ka sani zaune muke da juna, musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu gaba ɗaya, a haɗa muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a yi coci. Sai ya ce maman wane, da Allah tsare mu ɗakin na biyan dawo. Zai je masallaci ya ci tsare mun kayana, a kasuwanci mu duk haka muke. Muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa ba komai, to me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekarun jiya da yamma? Kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekarun jiya da yamma? Ashe wanda ya haɗa mun rikicin wataƙila ya ɓoye. Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa. Wataƙila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun ci gaba, za mu iya samun haɓa ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma. Ba sai mun nemo daga waje ba, ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'ummar da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. To duk irin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ‘yan uwa, idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su, to za mu samu cin nasara. Allah nake roƙo ya taimake mu. Dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ƙara ba ni ikon dawowa,
da fatan Allah ta'ala albarkatu wannan gidan radio mai albarka kuma ya sanya mu wa'innan masu aiki istiqama ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayenmu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to a gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 4 na yamma yanzu kuma sai
wasanni a takaice
sai uku daga cikin biyar da za su wakilci nahiyar Afrika gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a kasar Russia sun yi nasara a wasannin sada zumunci da aka fafata a daren jiya Juma'a a zaman wani sashe na shirye-shiryen tunkarar gasar Najeriya dai ta bakunce kasar Poland ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema ta hanyar dan wasanta Victor Moses da ke taka leda a kungiyar Chelsea wanda ya zura kwallon ta hanyar penalty bayan da aka yi masa shigar mugunta a cikin akwatin gola wannan ne babbar nasara ta biyu da kocin kasar Ghana Turo ya samu bayan da a can baya kadan Najeriya ta doke kasar Argentina da ci 4-2 wannan nasara ta kuma karawa ƴan kasar ta Najeriya kwarin gwiwa la'akari da doke kasar da take ta shida a duniyar kwallon kafa da ta tserewa Najeriya da matakai 46 sauran kasashen biyu da suka yi nasara ko sune kasar Morocco da ta doke Sabia da ci 2-1 da kuma Tunisia da ta yi galaba akan Iran da ci 1-0 sauran cikon kasashen biyu a gasar ta duniya kuwa wato Senegal wadda ta yi kunnin doki da Uzbekistan da ci 1-1 yayin da ita kan kasar Masar kashi ta sha a hannun Portugal da ci 2-1 tsohon dan wasan Najeriya Emmanuel Emunike ya ce ya bar aikin sa na horar da ƴan wasan kungiyar SC Khartoum ta kasar Sudan bisa yarjejeniyar fahimtar juna Emunike mai shekaru 47 da haihuwa ya karbi aikin ne a watan Nuwamban da ya gabata a kwantaragen shekaru 2 to amma ya ajiye aikin saboda matsalar kuɗi da kungiyar ke fuskanta tsohon dan wasan na Barcelona yayi nasara a wasanni uku ya sha kashi sau uku ya kuma yi kunnin doki sau biyu a zaman sa a kungiyar ta Sudan a kasar Spain kocin kungiyar Real Madrid Zinedine Zidane na fuskantar matsin lamba da kalubale a daidai lokacin da wasu zaratan ƴan wasansa da ma wasu da kungiyar ke zawarcin su suke fatan korar sa daga kungiyar daya daga cikin manyan ƴan wasan kungiyar Gareth Bale ya fito karara ya bayyana aniyar sa ta barin kungiyar muddin Zidane ya ci gaba da shugabancin ta to sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar Florentino Perez ya bayyana kudurin su na yin wajarar da wasu ƴan wasan su domin maye gurbin su da sababbin jini a bangare daya kuma shahararren dan wasan gaba na kungiyar PSG ta kasar Faransa Neymar ya sheda wa kungiyar Real Madrid da ta dade tana zawarcin sa cewa sharadi daya kawai na komawar sa kungiyar shine ta sallami kocin ta Zinedine Zidane Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaida Malta da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ɗalibar makarantar Dabcin nan Leah Sharibu da ƴan Boko Haram suka kisa kota tana gabda dawowa gida Shugaban rundunar ƴan sandan ta Najeriya ne Ibrahim Idris ya tabbatar da hakan a tsakiyar makon nan ne kungiyar Boko Haram ta sako ƴan mata ɗalibai na makarantar kwalejin gwamnati ta Dabci su 105 a jihar Yobe wata guda bayan da ta sace su amma ba tare da ita Leah Sharibu ba A nan Amurka dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a nan Washington da kuma wasu biranen kasar a yau Asabar inda suka yi kiran da a tsaurara dokar mallakar bindiga bayan wasu harare da aka kai waɗanda suka kai ga mutuwar dubban jama'a
To madalla masu sauraro a da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaradin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya bada umari da ma injiniyan mu na yau Malam David Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.